إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الحديث حديث نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونشين مجلسنا أكو أتشمون الدورة يومكي قبات رواح لتاكا أهل السنة في ميزان الحرب الإيرانية الإسرائيلية wanda take gudana a wannan masallaci na Nurul Huda da yake garin Arlit a yau ranar Alhamis, wacce ta daidai da ranar 15 ga watan Shawwal hijira 1447, wanda ya daidai da ranar 2 ga watan 4 2026 miladiya. Mun gabatar da majalisi na farko da na biyu, wanda yake so ya fahimci karatun yadda ya kamata, to ya kamata a ce ya saurari majalisi na farko da na biyu, sannan ya dora da wannan na uku da za mu gabatar, shi da zai sa ya fi samun cikakkiyar fa'ida da izinin Allah. Majalisin farko mun karanta gaɓoɓi guda uku. Gaɓa na farko muqaddima, muqaddimar da ta yi mana bayani akan tarihin kafuwar ƙasar Iran da ƙasar Isra'ila. Sannan muka karanta mabahasin farko da ya magana akan sababi, babban sababin da ya janyo yaƙi tsakanin Iran da Isra'ila. Sannan muka karanta mabahasi na biyu da ya magana akan karkasuwar ahli sunna da kuma rabuwarsu dangance da wannan yaƙi da yake gudana tsakanin Iran da Isra'ila. Da wannan muka zo ƙarshen zama na farko. A zama na biyu mun karanta mabahasi na uku, wanda yake magana akan rinjayarwa ta fuskar fahimta a lokacin da mutum ya shiga hali na tilastuwa, dole sai ya zaɓi ɗaya tsakanin Iran da Isra'il, to wanne ya kamata a ce ya zaɓa, wanne ya kamata a ce ya fifita. To sai ra'ayin waɗanda suke ganin kar a goyi bayan kowanne daga cikin biyun, sai in an shiga halin larura ko mutum ya zama cilas sai ya goyi bayan ɗaya, to sai ra'ayinsu ya bambanta. Wasu daga ciki suke ganin a goyi bayan Iran akan Isra'ila shi ya fi dacewa, sun ambaci dalilansu, kuma dalilan yana rubuce a hannunku, sai ku sake maimaita karatu in kun koma gida. Masu ra'ayi na biyu su kuma suke ganin kamata ya yi a fifita Isra'ila akan Iran, saboda haɗarin Iran ya fi na Isra'ila akan al'ummar musulmi, su ma mun ji dalilansu. Sannan kuma yaƙi tsakanin Iran da Isra'il ba yaƙi ba ne tsakanin musulmi da kafirai, yaƙi ne tsakanin wa mushrikai murtaddai da kuma mai kafirai na asali, musulmai da suka yi da'awar musulunci amma sun yi ridda, da kuma waɗanda suke su asalin suke kan asalin kafircinsu. To da wannan muka zo ƙarshen zama na biyu. Wannan zama na uku, wanda da shi za mu ƙarƙare insha Allah, zai kai mu zuwa ga karanta mabhasi na huɗu, wanda shi ne faslul khitab, raba gardama. Kafin mu kai ga yin tarjihi, yana da kyau mu yi nazari game da wato gimshiƙai mafi muhimmanci wajen fahimtar wannan yaƙi da yake gudana tsakanin Iran da Isra'il. Gimshiƙai mafi muhimmanci a cikin yaƙi. Gimshiƙi na farko, yaƙin da yake gudana tsakanin Iran da Isra'il yaƙi ne na maslaha. Kowa yana neman maslaharsa ne, wanda kowanne yana da tsarinsa da ya tsara, kuma yake son ya cimma burinsa na wannan tsarin akan ahli sunna da suke yankin Larabawa da sauran ƙasashe na musulmi. Da haka ba yaƙi ba ne na addini a iya yadda muka fahimta, yaƙi ne na maslaha. Abu na biyu da muka fahimta shi ne yaƙi da yake gudana tsakaninsu ba yaƙi ba ne na addini, wato ba yaƙi ba ne tsakanin daular musulunci da daular kafirci, a'a yaƙi ne géosiasi, géopolitique da Turanci, wadda dirasa ce wato ta tasirin yanki, wato wani karatu ne game da tasirin yanki, ta akalli yankin da yake da tasiri, yake da arziki, yake da iraniyam, yake da man fetur. To sai a zo da wannan siyasa da ake kira da geosiyasiya don a ga an mamaye wannan yanki. Shine abin da Turawa suka yi mana kasaisayen mu na Afirka, suna kwashe mana arziki. To yakin da Iran da Isra'ila suke yaki ne na irin wannan manufa. Yankin gabas ta tsakiya yanki ne wanda yake cike da ma'adanai da arziki da abubuwa na ci gaba. Kowa yana son ya mamaye wurin saboda maslahar kansa. Ba yaki bane da yake da alaka da addini. Isra'il sun mamaye yankin Falastin, suna kuma ƙoƙarin mamaye sauran dauloli na musulmi su shimfiɗa mulkinsu su farlanta shi a wannan yankin. Gini akan wannan manufa ta su ta Sihiyoniya, su kafa ƙasar Isra'ila minan Nili ila al-Furat, sun daga kogin Nil har zuwa Furat, kenan har Saudiya, kasaisayen Saudiya duk yankinsu ne a da'awarsu na iyayensu. Daga ƙoƙarinsu su ne ga sun dawo da wannan yankin ƙarƙashinsu, sun kori mutanen da suke gurin daga gurin, ko ta hanyar koransu ko kashe su. Sannan suna yin hidima ne don maslahar Turawan yamma, domin su wakilai ne na Amerika da mutanen Europe a wannan gurin, wakilansu ne. An kafa su a gurin ne saboda maslahar Turawan yamma. Sannan Isra'ila shi ne makiyin farko na musulmi. Adawarsu tsakaninsu da musulmi adawa ce da ta faru kuma ba za ta ƙare ba har tashin alkiyama, wanda hadisan manzo Allah suka zo da wannan bayani, la taqumu sa'atu hatta yuqatila almuslimuna alyahud fayaqtuluhum almuslimun. Yake cewa alkiyama ba za ta tsayu ba har sai musulmai sun yaki yahudawa, sannan musulmai din sai za su kashe yahudawa. Yasa wani malami yake cewa ai wannan kasar Isra'ila da aka yi kokarin tara mana su ne ake yi wuri guda, dai in mun tashi kashe su ba sai mun sha wahala, an tara mana su wuri guda sai kashewa. Amma ita Iran ita daula ce wadda take kokarin yada mazhabin Shi'anci al-Isra'il ashari, wanda ya ginu akan adawa da ahlus sunna, adawa da sahabban manzon Allah, sannan adawa da al'ummar musulmai har zuwa tashin alkiyama. Iran manufarsu shi da su shimfiɗa wato wannan manufa tasu ko wannan tsari nasu as-Safawi, wannan manufa ta shugabansu as-Safawi, wanda shi buƙatarsa shi ne ya dawo da imperatoriyya al-Farisiyya, wannan daula ta Farisa da aka karya mai da ɗanɗan tarihin nan, ita ake so a dawo da ita sabuwa. Duk da wannan karan ana son a dawo da ita ne da sunan musulunci, an gane ko, da sunan musulunci. To abinda ake so a yi kenan, amma ba musuluncin bane a gabansu, ba yaɗa musuluncin bane a gabansu. Iran tana da tsarinta na ƙoƙarin, wato tsarin da ta tsara wajen ƙoƙarin ganin ta cimma burinta. Akwai haifar da hargitsi tsakankanin musulmi, tadrisu abinnan tasdiru sawa, a haifar da hayaniya a guri. Shi yasa duk inda suke za ga suna riƙe da kwanaye ana bin titi, ana zanga-zanga, ana hayaniya, duk inda suke haka suke. Suna ganin da wannan ne za a ci nasara. Sannan in suka ga jama'a wanda suke ƙoƙarin yaƙar musulmi, to suna goya musu baya. Hatta 'yan ta'addan nan da suke kawo mana hari, kar ku fidda shakkun cewa akwai hannun Iran a wajen taimaka musu don su ci gaba da yaƙar musulmi. Duk inda suka ga ƙungiyoyi na 'yan ta'adda waɗanda suke kawo farmaki a kan musulmi, to suna goya musu baya, suna taimaka musu. Ku saurari maganar Abdul-Jabbar wanda ya yi a ƙarshe-ƙarshen nan, ku je ku saurari wannan magana, irin yadda Iran suka so su yi amfani da shi. Sannan Iran suna yin ta'ammuli da musulmi irin ta'ammulin da yake wajabta kawo ƙarshen musulmi. Mu'amalansu mu'amala ce ta ga an kawo ƙarshensu, an ƙarar da su. Haka suke halatta jinayensu da mutuncinsu da dukiyoyinsu, haka suke yi. Kamar yadda wannan ya faru a daululi da yawa irin su Lubnan, Iraq, Suriya, Yemen da sauransu, suna ganin kuma wannan yana daga cikin jihadi a aƙidarsu. a iraniyance idan ka kashe ahlus sunna kai jihadi in ka kashe shi kai jihadi saboda su suna ganin mu ne a matsayin kafirai kai kai ne kake kallon su musulmi amma su kafiri suke kallon ka ku saurari maganar zagzaki da yayi a kwanan nan masu goyen bayan Iran din ya zaga yace musu wawaye da zazzage su kwanan nan masu goyen bayan Iran yake cewa to ka ce wai saboda wai dukkan mu musulmi ne aqidan mu ce ta bambanta yace wawa to ka komo aqidan tasu mana haka ya zazzage su na uku yaki da yake gudana tsakanin Iran da Isra'il yaki ne na gaskiya sai dai wanda yake rike da linzamin yakin su ne turawan yamma musamman America su suke taimakawa Isra'ila da makamai da soja da sauransu bisa wannan kaida ta su ta addamul lojistik abannan lojistik shine al imdad al askari abu tijariya allazima li istimrar al amal shine wato bai da gudunmuwa ta soja ko ta fuskar kasuwanci wanda ake da bukata dan a cigaba da gudanar da aiki amma Iran duk da a zahiri makiya ce ga America a zahiri amma suna mu'amala da America ta karkashin kasa a cikin wa'insu maslahohinsu a duk lokacin da maslahansu ta zo daya to hannu daya suke da America duk inda maslahansu ta zo daya to suna tare da America 100% inda maslahansu ta bambanta ne suke yakar juna amma duk inda suke maslahansu ta zo daya zaka samu ne suna tare suna da haɗin gwiwa ta wasu bangarori kowane bangarorin guda biyu tsakanin Isra'ila da kuma Iran zaka samu ƙarfi biyu ne da suke yakar juna kuma yaki suke yi na gaskiya ba kamar da wasu malamai suke cewa yaki ne na shinshindo ba yakin gaskiya akwai masu fadar wannan yakin ba na gaskiya bane yaki ne kawai na shinshindo amma yakin da suke na gaskiya ne amma kowa yana yakin ne da gurgurdan maslahar sa da gurgurdan burin sa da yake so ya cimma kowanne daga cikin bangarorin guda biyu abokin adawar musulmi ne manufarsa ya mamaye kasaisai musulmi Isra'il so suke su tabbatar da Isra'ilul Kubra amma Iran so suke su yada shi'anci ya zama shi'anci da yake yin hukunci a dukkanin kasaisayen musulmi koda da karfin tuwo ne wanda shine manufarsu ita kuma America sai take amfani da dukkan bangarorin guda biyu sai take amfani da dukkan bangarorin guda biyu Isra'ila da Iran dan su wato kawo karshen ahlus sunna daga sashen Yahudawa za su samu su mamaye Falastin da wannan yankin gaba daya da taimakon Yahuda da taimakon Isra'ila za su mamaye wannan yanki su samu saifara akai shi yasa suke taimaka musu su suke su mamaye wannan yankin tun daga Nil kogin Nil har zuwa kogin Furat ta wani bangare sannan suna taimakawa kasar Iran wajen ganin ta cimma manufofinta na yada shi'anci a yankunan Larabawa Iran tana taimakawa abin nan America tana taimakawa Iran wajen ganin ta yada shi'anci abin da yasa suke yin wannan don su ɗaiɗaita musulmi su raba kawukan musulmi don su haifar da hatsaniya tsakanin sunna da shi'a idan aka samu yaki tsakanin sunna da shi'a to su za su cimma burinsu me yasa kake ganin yanzu da America take kaiwa Iran hari amma Iran in ta tasa mai da martani sai ta rama akan mai kasaisai Larabawa an yi lissafi lokacin da America a wannan Iran ta jefa roka 148 a Iran abinnan a Isra'ila a daidai wannan lokacin kuma rokokin da ta jefa a kasaisai Larabawa kusan 2000 ta jefa roka 2000 a kasaisai Larabawa a lokacin da roka 148 ne ta jefa a kasar Isra'ila aga manufar dai kasaisai musulmin ne ake so a kai mafarmaki kuma da da'awar cewa ai tashoshin America ne take kaiwa tashoshin sansanin sojan America ne take kaiwa hari amma kuma ka duba gaba haka bane wurin arzikin su cibiyoyin man fetur da wane ne nan take kai hari wannan duka da taimakon America ake wannan da gudunmuwan America ake wannan dan gurun su waɗannan kasashen Larabawa su ma su maida wa Iran martani idan an yi haka me zai faru yaki tsakanin sunna da shi'a. Kaga tana goyen bayan Iran ta wani bangare dan ta cimma burinta. Na hudu, nazari ta fuskar shari'a, wajibi ne mutum yayi nesa da inhiyaz al-atif, kada ka yadda atifa ta jaka ka ce ni ina goyen bayan Iran ko ni ina goyen bayan Isra'ila atifiyya, kamar yadda wasu suka goyi bayan Iran duba da cewa ita kasar musulmi ce tana taimakawa Falastin, wasu kuma suka goyi bayan Isra'ila haka ne duba da abin da ya faru a kasaisayinsu na kisan kare dangi da Iran ta yi musu, shi yasa suke jin haushinta, haushin da ya wuce iyaka har suke gwanin a goyi bayan Isra'ila a kan Iran, wannan wajibi ne. To wannan duka sun biyo wa atifa ne, an gane ko? Ko kuma ka yadda mazhabanci ya jaka tunda kai sunna ne Iran kuma shi'a ce, to shi kenan kana goyon bayan Isra'ila akan Iran. A'a, so ake mutum ya auna al'amuran da ma'auni na shari'a dai ya kwatanta farin Allah, ya ayyuhal ladina amanu kunu qawamina lillah shuhada'a bil qisti wa la yajrimannakum shana'ana qawmin ala an la ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Mai aiki da wannan ayar, mai adalci, kada kiyayya da wa'insu mutane ta sa mu ki musu adalci. Da fadan Allah, laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahum al-kitaba wal mizana liyaquma an-nasu bil qist. Allah ya saukar mana da ma'auni dan mu tsayar da mutane da adalci. Wannan ma'aunin shine ka auna komai akan mizani na shari'a, ba wai mizani na atifa ba. An fahimta? Wannan shine abin da ya dace. Kar ka yadda atifa ta shaka ko wani abu, auna abin da shari'a, wannan dole kai haka. Na biyar, wato hange na sunna. Sunna tana kallon kowane ɓangare daga cikin ɓangarorin guda biyu a matsayin haɗari ne ga al'umma. Duk da haɗarin ya kasance da darajoji mabambanta, wata tafi wata, to abin da yake wajibi a musulunce, daf'ul akhtar fal akhtar, ka tunkuɗe mafi haɗari a kan wanda bai kai shi haɗari ba. Da gwargwadon fiqhul muwazanat wal mu'alat, wanda aka sani a ka'idodi na fiqh, kawa'idut ta'arub bainal masalih wal masalih, akwai ka'ida ta idan an ci karo tsakanin maslaha da maslaha, to wace za a rinjayar? Idza ta'arabat maslahatani la yumkinu tahqiquhuma ma'an تقدم الأعلى رتبة والأقوى أثرا والمصلحة العامة على المصلحة الخاصة. فأنا جبا تدا مصلحة بيني كل الناس مصلحة لي. أما بيوا أيش تاري؟ تسي أجبا تدا ولا تفكر فيه ولا تفي تأثيري ولا تفي زما عامة أقوى ولا تفي خاصة. سنا أقوى قواعد التعارض بين المفاسد والمفاسد. شن كرو تكان المفسدة ده مفسدة. إذا تعارضت مفسدتان لا يمكن تفاديهما معا يحتمل عدم المفسدتين لدفع أعلاهما. أنا دورا مفي كان أنت أدن أتنكو إيه مفي جرمان مفسدة كو المفسدة المؤقتة تقدم عن المفسدة الدائمة. مفسدة بتقلو كتيني غريتا وأنا قبا تبدأ إتاء كان ودا تكي دو ممية وكما درء المفسدة الأمة الخاصة أتنكو إيه مفسدة جممية أكم مفسدة كي أنتشي. Akwai qawaidut ta'arub bainal masalih wal mafasid, wannan kuma maslaha ce da mafsada suka haɗu. Idza ta'arabat al masalih wal mafasid al maslahatu al a'zam tuqaddamu ala al mafsadati al ajla, to ana gabatar da maslaha mafi girma akan mafsada mafi kankanta. Idan sun daidaita da juna, da maslaha da mafsada daidai wa daida, fa dar'ul mafasid muqaddamun ala jalb al masalih, wannan ka'ida ce fiqhiyya mun santa. To idan muka dora mizani ko muka auna Iran da Isra'ila a bisa wannan ma'auni na shari'a da ma'auni na abinna ta'arud al-masalih da sauransu wanda muka yi bayanin nan, sannan muka waiwa muka kalli hujjojin wanda suke goyon bayan Iran da hujjojin wanda suke goyon bayan Isra'ila, to shi zai ba mu sakamako na mabhasi na biyar na ƙarshe wanda shine niskul khitab. An gane wannan? Duba da abin da ya gabata, ni nan da nake magana ban wace kai ba. Ina gabatar da wato hadarin Iran akan na Isra'ila,
mana ina ganin Iran ta fi Isra'ila haɗari akan musulmi ahlus sunna. An gane? Na farko ta fuskar talbisi kamar yanda Ash-Shaykh Fawzan yace, li'annahum yatakallamuna bismil Islam, saboda su magana suke da sunan musulunci. Wa yadkhuluna 'ala al-muslimina min ad-dakhil, ta cikin gida suke shigowa musulmi. Da ya zo da gemun sa da rawanin sa, sai ka dauka wani babban shehi ne, sai ya hudare ka. Ba Yahudi kaga ba za a samu wannan ba. Baina mal yahudu aduwwun zahirun ya'rifuhu kullu muslim, amma ba Yahudi maƙiyi ne na zahiri. Duk musulmi ya ga ba Yahudi zai koma gefe, ba zai yarda ya hudare shi ba, ba zai shigo masallacin ku ba, ba Yahudi ne. Wannan haka ne ko ba haka bane? Wannan haka. Na biyu, min jihatil qaswa, ta fuskar kaushin zuciya. Hum aqsa min al-yahudi quluban, sun fi yahudawa kaushin zuciya, ma'ana sun fi Isra'il. Wa aghlazu minhum ta'amulan, wajen ta'amuli sun fi su kausasawa. Wa aqdamuhum khusuma, kamar yadda dalilai suka bayyana hadarin Isra'ila akan Falastinawa, amma hadarin Iran har Niger ya shafa, cutarwan Iran har Niger ta shafa, har Niger ta shafa. Sannan kuma kar mu manta, kai wanda muke magana da kai, muna magana ne akan Isra'ila da Iran, ba muna magana akan Farisa da Rum ko Farisa da Yahuda ba. An gane? Ana magana akan Isra'ila daga lokacin kahuwarta zuwa yanzu, Iran daga lokacin kahuwarta zuwa yanzu. Wacce ta fi banna wa musulmi? Iran ta fi Isra'ila banna ga musulmi. An gane? To haka ma in mun tsallaka a tarihi, muka kalli daular Rum da daular Farisa, za mu samu daular Farisa ta fi haɗari akan musulmi fiye da daular Rum tun a zamanin manzon Allah. Lokacin da manzon Allah ya aika wasiƙa zuwa ga dauloli na sarakunan ƙasaisayen duniya, da aka kai wa wato Kaisar wasiƙar manzon Allah, har karrama wanda ya kai masa wasiƙar yi. Amma da aka kai wa Kisra na Farisa, me yayi? Ya gace, sannan ya kashe wanda ya kai wasiƙar. Wa ya fi kaushi tsakanin Romawa su ne Isra'ilawa, waɗannan kuma mai Majusawa ne, Farisawa masu mota mutane. Kenan maganar cewa gulibatar ruhun fi adinal ardi wa hum min ba'di ghalibihim sayaghlibun, saboda haka sai aka musulmi suka yi farin ciki saboda Rum ta fi kusa, saboda suna da addini saukakke akan Majusawa, sai wato suka yi farin ciki da nasaran su. Kai ma suka yi farin ciki saboda Iran ta fi kusa, tunda su ko ba komai dai sun ce su musulmi ne. Ai gara wato wanda ma bai jinginta kansa da musulunci ba, da wanda ya jingina kansa da musuluncin kuma yake munafirtar musulunci, da Allah ya tashi ambaton kafirai, aya biyu kawai ya ambata a farkon suratul Baqara, amma da zai ambaci Yahudawa gaban nan, da zai ambaci munafikai sai da ya ambaci aya 13, aka saukar musu sura tasu ta kansu a cikin Alkur'ani, suratul Munafiqun. Suratul Tauba muke cikin tafsirinta, duk magana take akan munafikai, wanda shi ne ɗabi'ar mutanen Iran, munafurci da kokarin yaudara da taqiyya. Wannan taqiyya ɗin kawai tsantsar munafurci ne a cikin ta. Shi yasa da aka kai masa wasiƙa ya yaga, manzo Allah ya masa mummunar addu'a, ya ce Allah ya kaccalla mulkinsa, kuma Allah ya kaccalla mulkin nasa tun a hannun sahabban manzo Allah. Aka rusa wannan daura ta Farisa, ita ce suke kokarin sai sun sake ginawa a hali yanzu. Idan mu za ka yi hujja da cewa ai Abdullahi bin Saba ba Yahudi ne, wanda shi da ya kawo matsaloli a cikin al'ummar musulmi, shi da ma farko wanda ya fara kirkirar shi'ancin, shi ba Yahuda. To Abu Lu'lu'a al-Majusi mutumin Iran ne, shi ne wanda ya kashe Sayyidina Umar Amirul Mu'minin. Kafin a samu Abdullahi bin Saba, sai da aka yi Abu Lu'lu'a al-Majusi wanda ya kashe Sayyidina Umar. Iran girmama Abu Lu'lu'a al-Majusi take yi, har wato gini aka yi masa nashi na kansa. An gane? har wani gini aka yi masa a makabarin sa ana zuwa ziyara ana sa masa albarka saboda ya kashe sayyidina Umar. Amma Isra'ila ba su gina wani abun girmamawa ga wannan ba Yahuda ba mai sunan shi Abdullahi da Saba. Ba su yi wani abu na girmamawa a gare shi a ce ga wani gini da aka yi na girmama abun nan na girmama Abdullahi da Saba. Amma su wannan suna da gini da suke na musamman wanda ake zuwa ana ziyartar kabarin Abu Lu'lu'a al-Majusi. Duk wanda ya karanta tarihi zai san cewa daular musulunci da ta faɗi daular Abbasiyya ta faɗi ne a hannun Shi'a Rafida. Su suka kawo ƙarshen khilafa al-Islamiyya. Lokacin da suka buɗawa ta tara hanya suka shigo Baghdad, babban birnin daular musulunci. Suka kashe manya-manyan malamai, suka kashe al'ummomi da yawa. Ibn Taymiyyah a cikin Minhajus Sunnah yana cewa annahum hum alladhina sa'u fi maji'i at-tatar ila Baghdad dar al-khilafa. Su ne suka yi duk mai yuwa suka shigo da tatar a abin nan a Baghdad, a nan ne gida na khalifanci. Hatta qatala al-kuffar, yana nufin ya ayi tatar min al-muslimina ma la yahsihi illa Allah, yawan musulmin da suka kashe ba wanda ya san adadin su sai Allah. Min bani Hashim wa ghairihi, yan bani Hashim kuma sun ce wai iyalan gidan manzon Allah suke kare. Amma ga shi wanda suka kashe bani Hashim wa qatalu abinna bi jihati Baghdad alf alf wa samani'ati alf wa nifan wa sab'ina alf. Yaji Ibn Taymiyyah yace sai da suka kashe mutum miliyan 1,870 da wani abu a lokaci guda da suka shiga Baghdad. Wa qatalu khalifa al-Abbasi, suka kashe khalifar Abbasi a lokacin. Suka ribace mata Hashimawa, ‘yan kabilan Banu Hashim, da yara ƙanana suka bautar da su ‘yan kabilan Banu Hashim. Wannan ya wato ya faɗi wannan a cikin littafinsa Minhajus Sunnah juz'i na 4 shafi na 592 ta haƙiƙin Dr. Muhammad Rashad Salim. Kaga ɓannar da suke yi. Tun kafin ma abin nan a zo ga maganar kafa Iran, ɓannar da suke wa musulunci. Don haka in ana maganar ɓanna da haɗari, haɗarin Iran a kan musulmi ahlus sunna ya fi haɗarin wa, ya fi haɗarin Isra'ila. Maganar musulmi kafiri, mu da kuma yi ittifaƙi a kan dukkan su kafirai ne, ba maganar cewa Iran musulmi ne, ba su da alaƙa da musulunci, ba su da alaƙa. In ma ka ƙi yarda da kafircinsu, kai ma za ka iya kafirta, don matsala ne. Ka ƙi yarda da kafircin kafiri, babban matsala ne. Duk wanda ya faɗi maganganun da muka faɗa ɗin can a baya, kafiri ne ko ba kafiri ba ne. To wannan shi ne abin da yake rubuce a daulance a littafansu, kuma wannan shi ne abin da ƙasar take gudana a kai. Bari magana cewa ai can akwai ɗaiɗaiku wanda suke ahlus sunna ne, akwai kuma wanda ba su da wannan aƙidar da wannan da sauransu. In aka ce za a ɗauka da ɗaya-ɗaya, to kowa za a kalli menene a zuciyarsa. Amma a dunkule shi a Rafida malamai sun yi hukunci akan cewa murtaddai ne, zindiƙai, haka yaƙin tsakanin mushrikai ne, zindiƙai da kuma kafirai. Kar ka kawo maganar musulunci, an gane. To amma galibin waɗanda suke goyon bayan Iran ‘yan ikhwanul muslimun ne, kuma ikhwaniyancin nan ya shigo cikin mu sosai a kan shi muka ginu. Don kafin musulunci tatacce ya shigo mu, sunna tatacciya, sunna salafiya ta shigo mu, ikhwaniyanci shi ya riga shigowa, ya mamaye mutane. Littattafansu ne aka yi ta karantawa, shi yasa za ka samu galibin ahlus sunna kashi 80 cikin 100 ko 90 cikin 100 suna tare da wannan ƙurƙushi na ikhwaniyanci a cikin zukatansu. Mene ne ikhwaniyanci? Ikhwaniyanci ya ginu ne a kan cewa addini ba zai yiwu ba a taimaki addini a samar da maslaha ta addini, dole sai ƙarƙashin shugabanci da mulki. Dole sai mun karɓi ragamar mulki, mun karɓi shugabanci, sannan za mu iya gyara al'umma. Matuƙar ba mu riƙe da mulki da shugabanci a hannunmu, ba za mu iya gyara al'umma. Ba tare da sun kalli haɗarin da yake cikin shugabanci da jagoranci, da kuma haɗarin da ake fuskanta kafin a kai ga madafin mulki. Wanda salafawa, wanda suke kan aƙida ta salaf magabata, su abin da suke gani duk abin da zai zo ci karo da aqidarka ka maka matsala a aqida ko ma menene ka rabu da shi ira fatan fahimta in dai zai shafi aqida to kokarin ganin cewa sai ka kai ga madafin mulki dole sai ka rabu da wani bangare na aqidarka lafiyayya kafin ka kai wannan mataki domin duk wanda yake so ya kai ga madafin mulki so yake kowa ya zama nashi haka ne kowa ya zama nashi haka yake so to in mutum yana so ya kai ga mulki zai ce ɗan shi'a nawa ne ɗan sufai nawa ne dan me yake nema ƙuri'arsu da goyen bayansu ku gane matsalar sai a tafi bisa ga ka'idan nan da suke da suka shimfiɗa wa kansu ne wajunan mu uzuri ko binne da suke cewa wato mu yi mu'amala a inda muka yi ittifaki na rubuta wannan ibarar ma ne ban ma san inda na rubuta ta ba sai suka zo da wannan ibarar tasu da suke cewa na ta'awunu fi mattafaqna alayhi wa ya'zuru ba'duna ba'dan fi makhtalafna fi mataimaki juna a inda muka yi ittifaki inda kuma muka saba da juna kowa ya yi wani uzuri kar ka taba shi'a ka ce sun yi ba daidai ba kar ka taba sufaye ka ce sun yi ba daidai ba kwashi tawaga ka kai ma shi'a ziyara kwashi tawaga ka kai ma sufaye ziyara shi zai sa a samu goyen bayan su sai mu kai ga madafin mulki to in muka samu madafin mulki to yau ce ne zamu iya gyara al'umma wannan magana nan fahimtar ba gaskiya bane ba daidai bane ba daidai bane cewa sai an samu mulki sannan ake iya gyara al'umma al'ummomi da malaman da suka gyara al'umma a baya ba su da mulki kuma suka gyara al'umma bal ma mulki galibi yakan haifar da ɓanna fiye da ma kawo gyara a wasu wurare in ka bibi tarihi duk wanda yake da tsarkakakkiyar zuciya yake da manufa mai kyau ba laifi bane ya shiga harkar shugabanci dan ya kawo gyara amma ɗaukar wannan a matsayin shi ne hanyar da sai an bi ta sannan a kawo gyara to nan ne suka samu kuskure to kokarin ganin sai an kai ga shugabancin to sai suka rumtsa ido daga aqida saboda aqida za ta kawo rabuwar kai haka ne ko ba haka bane aqida dole sai ka ce wannan nawa ne wannan ba nawa bane dole sai an samu alwala wal bara su kuma da yake siyasa ce ana son a kai ga madafin mulki ba za a yi magana alwala wal bara ba wannan magana to daga nan sai suka rabu da aqida shi yasa duk wanda yake da wannan ruhi ko yake da wannan guba ta ikhwaniyanci kaga bai damu da aqida ba bai damu da karatun aqida ba bai damu da karantar da aqida ba saboda waccan manufar ta jagoranci da shugabanci da aka sa gaba wannan shi ya cutar da su shi yasa suke goyen bayan Iran da su da cewa ai su ma musulmai ne sun yarda Iran su goyi bayan Iran su fito duniya su nuna cewa magoyan bayan Iran ne su ko da kuwa wannan zai janyo sunna ta samu kanta a duk wani hali ta samu kanta da shi ko bai dame su ba dan ba sunnar ce a gaban su ba shugabanci ne a gaban su kaka so suke su dawo da mu zuwa ga fatimiyyanci wanda suka mulke mu shekaru aro aro a Misra da wannan yanki na Misra ɗan daular fatimiyya wanda su suka kirkiro su maulidi suka kirkiro su wa ne da duk wannan abubuwa na bidu suka kirkiro shi lokacin da suka kafa daula a nan Misra da abin da yake zagaye wannan suke so su dawo da shi da kuma insha Allah Allah ba zai ba su nasara da aka kar a baya da goyen baya akan duk wani abin da zai kawo wa sunna matsala kar mu goyen bayan wannan goyen bayan Iran to ci baye ne ga sunna matsala ne ga sunna cin nasarar Iran a America akan America ta samu galaba to zai sa ta mallaki wannan makami na nukiliya zai kuma sa ta yi amfani da shi wajen musgunawa ahli sunna da tursasa su bin manufofin su na shi'a kamar yadda suka saba dan haka bisa magana mafi karfi zaka samu Iran ta fi hadari akan ahli sunna fiye da waɗannan Isra'ilawa Allah subhanahu wataala ya kare amma dukkanin su masharranta ne kuma ba ma goyen bayan kowanne daga cikin su wannan shine abin da nayi na bincike kuma na rubuta cewa ni nayi binciken na rubuta na rattaba na rubuta sunana da kuma aiki na sannan kuma da inda nake da zama sannan na roƙi ƴan uwa dan Allah duk wanda yaga wani kuskure to yi kokarin kawo gyara dan in mun ga kuskuren gaskiya ne za mu shirye wata daura irin wannan mu zo kuma mu gyara wannan kuskuren da muka yi insha Allah muna roƙon Allah ya mana muwafaqa ya haskaka basiran mu ya kuma hada wato zukatan mu akan kalmar gaskiya ya taimake mu akan duk wanda suke adawa da mu da kuma hallaka makiyan mu ya hallaka makiyan addinin musulunci da kuma wanda suke kan sunna wanda suke kiyayya da wanda suke ahlus sunna suke kokarin ganin sai sun ga bayan su Allah subhanahu wataala ya halaka su ya kuma nuna mana karshen su su ba karshen mu ba sannan kada Allah ya ba wa makiyan mu dama akan mu sannan garuruwan mu da suke hannun makiya tsakanin kafirai da makiya da yan ta'adda Allah ya kubutar da su kuma ba mu nasara akan mutane kafirai a ƙarshe na rufe da salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan nace ƙarshen maganar mu ƙarshen abun ambaton mu shine alhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.